Ils le seront toujours. Ils seront.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Madina Daula da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku a wani shirin na daren ranar Asabar 28 ga watan Janairu shekarar 2023. A cikin shirin za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda cutar dajin mama ke kama mata da maza a kasar Ghana. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sannan amsoshin tambayoyin ku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To ga labaran dalla-dalla. ‘Yan sadda a kudancin birnin Memphis da ke Tennessee sun saki wani faifan bidiyo da maraicin ranar Juma’a inda suka nuna yadda wasu jami’an ‘yan sanda su biyar suka lakaɗawa wani baƙar fata Tyre Nichols mai shekaru 29 duka har ya mutu a dalilin rashin aikin fitilar da ke baiwa motoci izini. Bidiyon ya nuna yadda ‘yan sanda suka rinka dukar Nichols na tsawon mintuna uku. An ga biyu daga cikin 'yan sandan sun riƙe Nichols yayin da sauran suka rinƙa naushinsa da bugunsa da ƙafafunsu. Daga ƙarshe ɗaya daga cikin 'yan sandan ya yi amfani da ƙulli ya doke shi. A ɗaya daga cikin bidiyon mai tsawon awa guda wanda aka ɗauka a kamarori daban-daban an ji yadda Nichols yake kuka yana neman taimakon mahaifiyarsa. Memphis da sauran biranen Amurka na shirye-shiryen yiwuwar gudanar da zanga-zangar bayan da 'yan sanda sun sanar cewa za su fitar da bidiyon sirri da 'yan sanda suka nada akan dukan da aka yi wa Nichols yayin Nichols sun yi roƙon a gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Ƙungiyar IOM ta ƙasa da ƙasa mai kula da mutane da ke hijira ta ce an samu raguwar yawan mutane da ke tafiya da ƙafa wacce ke da hatsari ta gandun dajin Darlin domin shiga ƙasar Amurka tun daga lokacin da gwamnati ta tsaurara dokokin shigar baƙi. A farkon watan nan hukumomin birnin Washington sun faɗaɗa dokokin annobar cutar COVID-19 inda aka haɗa da baƙi daga ƙasashen Cuba da Haiti da kuma Nicaragua. Ba kawai mutanen ƙasar Venezuela ba, a matsayin mutane da za a iya korarsu su koma Mexico idan har aka kama su suna tsallake kan iyakar shiga Amurka. An sanya wa wannan tsari na hana shigar baƙi suna da Title 24. Darekta jana na ƙungiyar IOM Antonio Vitorino ya ce matakan na rage wa jama'a ƙarfin gwiwar tafiya zuwa arewacin ƙasar. Antonio ya shaidawa kamfanin dillancin labaru na Reuters cewa an samu raguwar mutane da ke tsallaka gandun dajin Darlin a farkon makonni uku na watan Janairu saboda sabbin dokoki na Title 42 da gwamnatin Amurka ta bullo da su. Hukumomi a Auckland, birni mafi girma a New Zealand, sun fara aikin gyare-gyare a yau Asabar, kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haifar da ambaliya da kwashe mutane tare da rufe filayen jiragen sama da tilasta soke bikin taron da Elton John ya shirya yi. Har yanzu dai, dokar ta ɓaci na ci gaba da kasancewa a birnin mai mutane miliyan 1.6 da ke tsibirin arewacin New Zealand, yayin da aka samu sauƙin ruwan sama bayan da ya haddasa ambaliyar ruwa a arewaci da arewa maso yamma. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Auckland ta wani ɓangare na majalisar birnin ta ce hasken rana ya bayyana yanzu. Ta bayyana, yanzu za a fahimci tasirin guguwar da sakamakon iska mai ɗumi da ke saukowa daga wurare masu zafi wanda ya haifar da ruwan sama mai ƙarfi da kuma tsawa. Ministan kula da harkokin tsaron Birtaniya ya sanar a yau Asabar cewa akwai yiwuwar sojojin Rasha 300 sun jikata a harin da aka kai musu a sabuwar shekara a Makivka kusa da Donetsk a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar ta kyautata cewa an kashe mafi yawan sojojin ne ko kuma sun ɓace, ba wai an jikata su ba ne. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce a yayin da takwarar aikinta ta Rasha ta ɗauki matsayin da ba kasafai take yi ba na bayyana abin da ya faru, inda ta ce sojojinta sun sha kashi, sai dai ta ce sojoji 89 ne kadai aka kashe. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce ya yiwu Rasha ta duba cewar ba za ta iya yin shiru a kan harin ba saboda kwamandojin Rasha na fuskantar kakkausar suka saboda abin da ya faru. Wani hari na harbin bindiga da aka kai a birnin Kudus a yau Asabar ya yi dalilin jikata mutane biyu. an kai harin ne kasa da sa'o'i 24 bayan da aka harba mutum 7 a wani wurin ibada dake wajen birnin Kudus lokacin da wasu ƴan bindiga suka kai hari a ranar Juma'a kafin ƴan sanda suka isa wurin inda suka kashe maharin. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa ƴan sanda sun harba wanda ya kai harin na yau Asabar, amma babu bayanin zahirin halin da yake ciki. A ranar Alhamis ne samame da wani jirgin saman sojojin Isra'ila ya kai a sansanin ƴan gudun hijira na Janin ya yi dalilin kashe mutane 9. Wannan ce ɗaya daga cikin munanan rana da aka gani a shekaru masu yawa a gabar kogin Jordan. Jami'ai sun nuna damuwa akan cewa harin na iya nuna fara karuwar hare-hare a Isra'ila da gabar kogin Jordan.
Madina Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Alƙaluma daga ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar Ghana na nuni da cewa sabbin kamuwa da cutar dajin mama tsakanin maza da mata sun haura 1,482. Haka kuma wasu kimanin sama da 2,000 na rasa rayukansu a duk shekara a ƙasar. Kan haka ne wakilinmu Ridwan Abbas ya haɗo mana da wannan rahoton na musamman.
Game da abin da wata babban unguwar Zoma ce biyar kiwon lafiyar ta Marobi na ansa tego ta ce ne ko da yake an fi ganin cutar kansar mama jikin mata yanzu maza ma na kamuwa da cutar. In aka gano cutar da wuri ana iya maganin ta cikin sauki kuma mai yiwuwa ma a ƙarƙari da samun waraka. Wata mace yar shekaru 45 da ta kubuta daga cutar ta kansa Madam Comfort Mensa ta bayar da labarin ta tace da farko ta kare da aka bincike ta rakotu ya nuna tana da kansa mama.
I did the biopsy, they took the biopsy to the pathologist and then after 2 weeks when I went in
for the biopsy sakamakon binciken da aka yi min na kai wa likita bayan mako biyu aka sheda min ina da cutar kansa. A hakika shi likita sai da yayi min gargadi kan ya sheda min ina da cutar. Shi yasa ko da aka sheda min wannan labarin ko da yake na girgiza amma na daki kuma na sha alwashin ba zan bar cutar ta kashe ni ba, zan yake ta kuma cikin ikon Allah na yi nasara. Na ansa tego ta bayyana labarin wani namiji da ta gani na fama da kansa mama a Kolebu Teaching Hospital.
I witnessed a man who is in the third stage of breast cancer, a man, not a woman.
Ya kai matsayi na uku na cutar ta kansa a Kolebu. A gaskiya lokaci da aka gano yana da cutar sai yayi tafiyarsa yana ta amfani da maganin gargajiya da zuwa wurin ƴan cuticiki da dai ire-iren su. Lokacin da ya dawo asibiti abin yayi muni dan ya tabe kuma irin wari da yake yi ba kyau, don haka neman taimakon likita farko shine mafi alhairi in kana son rayuwarka.
We have stages from stage 1 to stage 4. Stage 1 and stage 2.
Kanga matsayi ne na 1 har zuwa matsayi na 4. Ana iya maganin matsayi na 1 da na 2. A nan wani sa'in ma ba za a yanke maman ba. To amma daga matsayi na 3 da na 4 musamman matsayi na 4 in ya riga ya kai ga kama huhu ba a ma cire maman. Za a ta wanke kurjin ne kurum ko a samu ƙarin rayuwa. Abin da ake bukata da an gano cutar da wuri kana da dama a yi wani abu yadda zaka iya rayuwa mai tsawo. Bari mu nemi ƙarin haske daga Dr. Maryam Dauda.
Abin da yasa ba ciwo mace kare bane da mace da namiji duka suna da mamma, amma tishin mamma da ke cikin mata yana da yawa ya fi maza. Yasa muke ganin mamman mata na da girma da mamman maza, amma kuma in ya zamana wanga mamma kankani da namiji yake da shi ya zamana wannan BRCA 1 ko BRCA 2 gene sakiya ya zo ciki, namiji ma zai iya samu breast cancer. Akwai wasu abubuwa kuma da ke iya bar namiji ya samu breast cancer kaman yawan jiki, yawan kiba. In kai yawan kiba haka nan ya zamana bodin ka estrogen na yana produce da yawa kenan, wannan kuma yana iya bari ka samu breast cancer. In namiji ka taba samun ciwon gwaiwanka aka yi maka maybe operation ko ka taba samun wani infection a gwaiwanka, wannan kuma yana iya bari mutum ka samu breast cancer.
Alƙalin ma dai daga ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana sun nuna cewa adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar sun kai kimanin 4,482 a Ghana, kuma an yi kiyasin mutane 2,055 ke rasa rayukansu duk shekara daga cutar. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaidar Radwan Abbas, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com, har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maidugu Nguru, da kuma Buhari Yahaya Nguru, masu son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Zazzau, musamman ma abinda ake nufi da gidan Katsinawa, gidan Bari-bari, gidan Sullubawa, da kuma gidan Mallawa. To idan dambun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samu maku daga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna da ke ƙarƙashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala. To Isa Lawal Ikara, bari in za ku ɗage gefe in bar ku da dakta.
To akwai wasu da suke tambaya kan tarihin gidajen sarautar Zazzau. Bari-bari ne, Mallawa, Katsinawa ne, da Sullubawa. Menene tarihin waɗannan gidaje?
To kaga akwai gidajen sarauta hudu. Akwai gidan Katsinawa, akwai gidan Bari-bari, akwai Mallawa, akwai Sullubawa. Dukkansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi. Idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmawar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar Zazzau. Tarihi ya nuna cewa Bari-bari sun taso daga inda suka zo suka zauna a birnin Zaria tun tale-tale, tun zamanin farko. Haka su ma Katsinawa, kusancinsu da Zaria ya sa huɗatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba, da kuma abin da ya shafi malanta. Wasu daga cikinsu kuma, in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su. Da daddiyar kasuwar Zaria, ai ba wai ta yanzu ba ce. Kaga kasuwanci ya kawo jama'a, neman ilimi ya kawo jama'a, malanta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi, sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar Zazzau. Da yawa daga cikinsu in ka lura za ka ga malamai ne. Kamar misali za ka ga akwai Sheikh Abdulkadir Zaria, wanda Allah ya masa rasuwa. Akwai Sheikh Malam Na'iya, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa. Akwai Sheikh Malam Yahuza, wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fiqhu babu kamar shi. Shi ne wallafa littafin nan yema Askari Sharhi. Dan dai an san littafin Askari na bangaren abin da ya shafi fiqhun Maliki, za ga cewa babu wani littafi in banda Muktasar Khalil da za a ce shi ne yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato Askari. To ya masa sharhi juzi'i biyu, ya zamanto Fatahul Jawad. A duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a ƙasar Zazzau. To yana daga cikin abin da suka zo, kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a. Daga cikinsu akwai maganan yaƙuƙa da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya, musamman abin da ya shafi bangaren Maiduguri, musamman abin da ya shafi cikin ƙasar Hausa. Suka baro inda ake rikice-rikice, ana rasa rayuka, suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar Zazzau don su samu kwanciyar hankali, su ci gaba da harkokinsu na rayuwa. To wannan sai zamanto Zaria ta zamanto kamar melting point ne, ma'ana wato matattara jama'a. A shekara ta 1820 da yan kai, kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta 1837, lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wannan lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗariƙun sufaye, musamman ma a Sokoto. A wannan lokaci shi Sheikh Umar Al-Futi ya riga ya kaura, ya bar ƙasar Sokoto ya koma Senegambia region, area da ya shafi Mali da kuma Senegal, ya koma can. Bayan ya yi ƙaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin-tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye. To wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon Tijjaniya suka taso daga yankin Sokoto su kuma suka zo suka zauna a binnan zazzau. A wannan lokaci sai zamanto zariyan ta ƙara haɗa kan jama'a mabambanta ra'ayoyuka daban mabambanta wato kabilu daban-daban kaga Katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi Sheikh Shitu Kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835. Shi wannan Sheikh Shitu Kusfa din shine kaman babban malami kuma almajirin Sheikh Nuhu Al-Fullati wanda shine almajirin kuma Sheikh Umar Al-Futi wanda shi ya kawo dariƙar Tijjaniya birnin ƙasar Zazzau. To da yazo ya zauna su suka kafa ma Kusfan garin Kusfa. To abin da nake so nuna mana anan gaba daya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa din nan yawanci daga Mali suke malle dan ne na je kasar Mali na zauna a cikin Timbuktu na zauna a Jene na zauna a Kabara wani gari ne kilometers 8 dake wajen kasar Mali garin su Sheikh Nasiru Kabara kenan na zauna a Mufti da sauransu yawanci zaka kamar yadda na ambata wato dalile ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar sa misali yanzu kaga kamar kasar Mali nan ne aka yi sarki Mansa Musa a wani masallaci da ake kira Jangirbe a wannan cikin kasar Timbuktu idan ka duba zaka ga akwai jami'ar Sankore a nan cikin Timbuktu to anan aka yi Imam Siyudi akwai Imam Siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fiqhu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin lugha fannin nahwu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin su sai suka yi rinƙin ƙaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo da zariya sarkin zazzau in ya shigo kamar wani diwani ya sheku a fagen mulki al'amuran sa ta mulkar rana ne haka ne in ta haska da duniyar da kowa ya gane al'adun su kamar a ce mutanen farko ne sarkin zazzau ga tambara
malam wasu zasu yi magana cewa to gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun daga Katsinawa daga Katsina bari-bari daga Borno mallawa daga Mali sun luba ne kawai yan asalin Zaria
to ayyunci zaka ga hadin kan kenan na yan uwantaka da sirri na karba baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kadai za su zauna su sun luba za a waye gari wata rana garin zai zama to kaman kufai babban sirrin gari ya daukaka shine bude kofofin shekarbu baki kowanne mutum da zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan ba ta sayarwa bace amma ya yadda zai zo na a wuri dan ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira Zangon Katab a kudancin Kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na Katab zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa zaka ga cewa ɗaya daga cikin theories na urbanization wato kudurce-kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta bude kofofinta jama'a su shigo kasar Zazzau ai tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaki ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hubasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na da yake nan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo zaka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga kauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to zaka biya kudin shiga kuma labari zai kan mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka bada kudin shiga kaga kudin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da
kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari. Saboda haka ba abun mamaki bane kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto ƴan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso. Yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan zariye wane ne ba dan zariye ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta na ba za ka iya ba. Babban misali zan bayar a wata masarauta da zariyar ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki Musa wanda Shehu Dan Fodo ya ba mu tuta na Zazzau ya ba su tuta su ma idan ka duba zaka ga Malam Usman Kabin Yabo almajirin Shehu Dan Fodo ne shi ya taso daga Sokoto ya zo nan Zaria ya mu baya ga sarki Musa. Sarki Musa ya ba shi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaki sarkin Kajuru Haruna sannan aka kafa masarautar jama'a. Idan ka lura da kyau zaka ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancin su duk asalin su daga kabilun nan ne. Saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen Ninzam, mutanen Ayu, mutanen Kaninkon ya hada waɗanda suke musulmi, waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi. Sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura daga cikin kabilun gaba daya. Yawanci zaka ga idan ka je masarautar zaka ga suna ce maka mu ɗannan jikokin waɗannan kabilun ne fa. Kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato zaka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen Fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu Fulani suna jin yarin Kaninkon da sauransu. To abin da nake so nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya fara a cikin birnin Zazzau.
Dokta, kowace masarauta sai a ce ga irin tsarin ta, wasu za su ce ita masarautar Zazzau da ta yi wannan gidaje, akwai wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun dade ba su yi ba a gida kaza suna neman su gushe misali.
Eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai Fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matukar dai jinin sarauta ne na asali. Yau gashi ana da jihar Kaduna, yau gashi ana da jihar Borno, yau ga wata ƙasa can ana kiranta Mali amma kuma an wayi gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki. Idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato ƙasar Zazzau. Idan dai kana da abin da zaka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa abu da take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma injiniyanmu na yanzu Haili Hailu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe.
Madalla a gaida baban Lela yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Nigeria Asita Oshola ta nuna jin dadin ta bayan da Barcelona ta lallasa Levante da ci 7 da nema a wasan da Barcelona ta kafa tarihi na samun nasara a wasanni 50 a jere. Oshola dai ta zura kwallo 3 a wasan sannan ta bada kwallo 1 kuwa aka ci. Tawagar kwallon mata na Barcelona ta samu galaba a wasannin ta a jere kuma tun a watan Yuni na shekara ta 2021 rabon da wata kungiya ta doke ta. Na ji dadin zura kwallo 3 a wasa daya kuma na taimaka wajen kafa wannan tarihi, inji Oshola. Abun alfahari ne ga club din kuma ina son in ci gaba da bayar da gudunmawa wajen samun nasara. Nasara da Barcelona ta samu ya sa ta shiga gaban Lyon wacce a kullun mata ta taba kafa tarihin nasara a wasanni 46 a jere tsakanin 2011 zuwa 2014. Tsohuwar yar kwallon Liverpool da Arsenal Oshola tace tana jin dadi yadda take taka rawa a wannan tarihin da suka kafa. Wani kwararre akan harkan wasanni a Nigeria mazaunin jihar Adamawa Alhassan Haladu ya faɗi irin mahimmancin harkan wasanni da kuma irin rawar da harkan wasannin ke takawa tsakanin al'umma a yayin da muke tattaunawa da shi a birnin Yola.
Lado, gaskiya ƙwallon ƙafa yana taka rawan gani sosai a harkoki na duniya, musamman wurin sada zumunta da kuma haɗin kai a tsakanin al'umma, musamman kamar wannan kungiya na ƙwallon ƙafa da wannan kungiya na ƙwallon ƙafa, ko wannan ƙasa da wannan ƙasa, ko kuma wannan kungiya da wannan kungiya, ko kuma wannan al'umma da wannan al'umma. Zaka ga idan aka hada su suka yi wasa, to a gaskiya wannan wasa na ƙwallon ƙafan din yana kyautata halaka da kuma hada kan wayannan al'umma. In ka dubi yanzu a duniya gaba ɗaya, zaka ga ƙwallon ƙafa shi ma mai harkoki, kasuwanci, harkan zamantakewa, zaka ga ƙwallon ƙafa yana taka muhimmiyar rawa.
To baya ga wannan taka ainihin wato muhimmiyar rawa ta bangaren kasuwanci da harkan zamantakewa da bangaren ma na sada zumunci, a yanzu a nahiyar mu na Afrika, musamman ma a nan Najeriya, akwai matasa da dama waɗanda sun ƙware gurin wannan harkan wasanni, amma ba sa iya yin wani katakus ko wani abun a zo a gani, sakamakon ko rashin kulawa ko rashin tallafi haka da sauransu. Shin ya kake gani abun zai sake farfado da matasan mu a Najeriya kan wannan batu?
A Lado, idan ka dubi a duniya gaba daya, idan muka koma yankin Turai, zaka ga cewa masu mallakan wayannan kungiyoyin, zaka ga masu zaman kansu ne, walau kamfanoni ne, zaka ga su suke da wayannan kungiyoyi din. To ya kamata mu kalubale ne a Afirka, musamman a Najeriya, kasan da take da mafi yawan al'umma, kuma tana da karfin tattalin arzikinta da don gurgudu. To ya kamata masu zaman kansu ko kuma kamfanoni su ma su mai da hankali wajen mallakan irin wayannan kungiyoyin. Yanzu ka dubi matasa, musamman irin kamar yankin nan da muke, zaka ga cewa da safe zaka ga yara sun tafi ball, da yamma zaka ga yara sun tafi ball, dama wasu zaka ga suna da wasu ayyukan su, to kafin wani ya je wani aikin sa, zai je wannan ball din, ko kuma ya je ya dawo zai je. To kaga idan har aka samu kungiyoyi ko kuma mutane masu zaman kansu ko kamfanoni su ma sun mallaki irin wayannan munayen shi a Najeriya, to ina tabbatar maka Lado, ba karamin tasiri za a samu, kuma ba karamin cike gibi za a yi na marasa aikin ya a Najeriya ba.
Daga nan kuwa sai mu leka kasar Saudiya, inda Cristiano Ronaldo ya gaza hana Al-Nassr ficewa daga gasar Super Cup ta kasar Saudiya. Cristiano Ronaldo ya sha kaye na farko na gasar sa a Saudiya tun bayan sauye shekarsa zuwa kungiyar Al-Nassr daga Manchester United. Al-Nassr, wadda Ronaldo yayi wa captain, ta sha kashi ne a wasar da ta kara da Al-Ittihad da kwallo 3-1 a gasar Saudiya Super Cup, abinda yasa suka fice daga gasar. A wasan farko da Ronaldo ya buga a gasar kwallon kafa na Saudiya, Al-Nassr ta samu nasarar doke kungiyar Ittihad da ci 1-0 tun bayan wasan sada zumunci da suka buga da PSG, inda ya ci kwallo 2. Har zuwa yanzu Ronaldo bai samu nasarar ciwa Al-Nassr kwallo a wasa na cikin gasar ba. Lado, Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gai sheka da aiki, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
Da a kudancin birnin Memphis da ke Tennessee sun saki wani faifan bidiyo da maraicin ranar Juma'a, inda suka nuna yadda wasu jami'an 'yan sanda su biyar suka lakaɗawa wani bakar fata Tyre Nichols, mai shekaru 29, duka har ya mutu a dalilin rashin aikin fitilar da ke baiwa motoci izini. Bidiyon ya nuna yadda 'yan sanda suka rinka dukar Nichols na tsawon mintuna 3. Kungiyar IOM ta ƙasa da ƙasa mai kula da mutane da ke hijira ta ce an samu doguwar yawan mutane da ke tafiya da ƙafa, wacce ke da hatsari, ta gandun dajin Darlin domin shiga ƙasar Amurka tun daga lokacin da gwamnati ta tsaurara dokokin shigar baƙi. A farkon watan nan, hukumomin birnin Washington sun faɗaɗa dokokin annobar cutar COVID-19. Ministan kula da harkokin tsaron Birtaniya ya sanar a yau Asabar cewa akwai yiwuwar sojojin Rasha 300 sun jikata a harin da aka kai musu a sabuwar shekara a Makivka kusa da Donetsk a kasar Ukraine. Ma'aikatar ta kyautata cewa an kashe mafi yawan sojojin ne, ko kuma sun bace, ba wai an jikata su bane. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce a yayin da takwarar aikinta ta Rasha ta ɗauki matsayin da ba kasafai take yi ba na bayyana abin da ya faru, inda ta ce sojojinta sun sha kashi, sai dai ta ce sojoji 89 ne kadai aka kashe. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce ya yiwu Rasha ta duba cewar ba za ta iya yin shiru a kan harin ba, saboda kwamandojin Rasha na fuskantar kakkausar suka saboda abin da ya faru.
To masu sauraro, ta haka ne muka kakkashin shirin namu na yau. sai ya kasance da mu da karfe shirin na safi gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma ya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Madina Dauda da ta yana gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya haɗa da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Nick, Bisar Fil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.